الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما سسور رم وأن اللوكتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا نن كن بيانا حديث معاذ بن جبل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانديكي تشيوا اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وتكدي تصوران الله ا duk inda kake sannan ka bibiyi mummunan aiki da kikkiawa tamhuha sai wannan kikkiawan ya goge mummuna sannan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kai wa mutane mu'amala da kikkiawar dabi'a da kikkiawan halaye ci wannan hadisi kamar yadda muka sha fada ya kunshi shikashikai guda uku shishike na farko shine wanda yake dauke da alakar bawa tare da ubangijinsa shine ittaqillaha haythu ma kunta shishike na biyu shine wanda yake dauke da ka'ida ta alakar bawa tare da kansa wato yadda zai mu'amala da shi karan kansa shine wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha sannan shike na uku shine wanda yake dauke da jigo na alaka tsakanin bawa da ƴan uwansa mutane shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan mun yi magana akan jigo na farko da na biyu abinda ya rage shine mun yi magana akan jigo na uku shine ka'ida ta mu'amala bawa tare da ƴan uwansa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan al khuluqul hasan yana shiga karkashin takawa wato takawa ta kunshi khuluq al khuluqul hasan kyawun dabi'u da mutun wanda yake da takawa yake da tsoron Allah to wajibi ne sifantu da halaye waɗanda suke masu kyau sai dai kawo wannan gaba duk da an fadi ittaqillaha haythu ma kunta aka maimaita wannan gaba domin a nuna muhimmancin sanin ita wannan ka'ida ta kai wa mutane mu'amala da kyawawan halaye a baya dan sautari mutane zaka samu suna kula da haƙoƙin Ubangiji ta'ala suna bauta masa kamar yanda yace suna yi masa da'a kamar yanda ya kamata amma kuma wajen haƙƙin mu'amala tare da mutane kuma sai ka samu akwai matsala anan to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh ibn Jabal Abu Dharr al-Ghifari cewa musulunci yana buƙatar mutun ya kyautata mu'amalar sa tare da mutane musamman ma idan mutumin nan mutun ne wanda yake koyar da jama'a yake ladabtar da su ko yake alƙalanci ko yake kira zuwa ga Allah ko malami ne a makaranta to wannan ya kamata ya zama ne ya sifantu da wannan sifa musamman anan zamu ga Mu'adh ibn Jabal ake ga wannan magana Mu'adh ibn Jabal ya daga cikin malamai na sahabbai bale ya daga cikin manyan malamai kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ma a ranar gobe kiyama shi zai ja tawagar malamai shi zai jagorancin ta sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura shi ya je domin yayi kira zuwa ga Allah kamar da ya tura shi Yaman yace da shi a innaka ta'ti qauman ahlal kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah ya tura shi Yaman yace zaka je ka samu mutanen da suke ahlul kitabi ne yahudawa ne to zama farkon abinda zaka kira wosu akan sa shine kalmar shahada shahadatu an la ilaha illa Allah saboda haka mutun ne mai karantarwa kuma mutun ne wanda yake mai kira zuwa ga Allah to tsoron Allah ita ce hanyar da bawa zai samu soyayya ta Ubangiji kamar yanda kyawawan dabi'u sune hanyar da za su samar wa dabawa wato soyayya ta al'umma idan mutun ya zama mai kyawawan dabi'u ne to sai zan mutane kuma suna san shi kamar yanda in mutun ya zama mai takawa ne sai ya samu mahabba ta Ubangiji to saboda mutane sautari za su damu da haƙƙin Allah amma kuma za su damu da haƙƙin annabawa da haƙƙin mutane ƴan uwansu ba wanda kaɗan ne zaka samu wanda yake kula da haƙƙin Allah kuma yake kula da haƙƙin mutane yawanci zaka ga ana sakaci anan ko a samu wannan ba wannan ko a samu wannan ba wannan ko samu mutum mai kula da haƙƙin Allah amma kuma ba kula da haƙƙin jama'a ko a same shi mai kula da haƙƙin jama'a amma kuma ba ruwan shi da kula da haƙƙin Allah to wanda zai hada biyun shi shine wanda ake bukata kuma shine wanda yayi aiki da wannan nasiha ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama annabawa duka suna cikin wannan kaso wadanda suka hada haƙƙin Allah da haƙƙin mutane suka kiyaye haƙƙin Allah suka kuma kiyaye haƙƙin jama'a haka nan siddiqai salihai duk suna cikin wadanda suka kiyaye haƙƙin Allah kuma suka kiyaye haƙƙin jama'a kuma wadannan ba su da yawa kamar yadda al-Harith al-Muhasibi yake cewa salasatu ashiya aziza aw ma'duma husnul wajhi ma'a siyana to husnul khuluqi ma'a diyana wa husnul ikha'i ma'a al-amana shi abubuwa guda uku haduwar su tana da wahala kuma a nemi a rasa wato a samu kyakkyan fuska wato a samu mutun kyakkyawa kuma yana kai mai kansa wato baya bi kauya ga fitintunin da za su rika bujuro masa akan samu wadanda za su kula da kame kai duk da kyau da Allah ya ba su amma ba su da yawa sannan husnul khuluqi ma'a diyana a samu mutum mai addini ko mai kyawun halaye wato tsakanin shi da Allah zanke abu ne alaka ce mai kyau sannan tsakanin shi da mutane nan ma ya zama alaka ce mai kyau ana samu amma ba yawa kadan ne sannan husnul ikha'i ma'al amana a samu mutum yana zaune da kai fi sabilillahi wato yana dan uwantaka da kai sannan kuma da amana tsakanin ku ana samu irin wannan amma ba yawa to daga cikin irin ayoyin da za su nuna maka cewa kyawawan dabi'u suna daga cikin sifofi na masu tsoron Allah akwai ayan nan dake cikin suratul Ali Imran inda Allah ta'ala yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وبنجي كيتو سارئوا الى مغفرة من ربكم كوي غغاوا زوا غفرا daga ubangijinku wajannatin kuy gaggawa zuwa ga wata aljanna arduha as-samawati wal ard wanda fadinta fadin samai da kasa wa iddat lil muttaqina anta nadeta musamman don masu tsoron Allah sai Allah ta'ala ya sifanta suwaye masu tsoron sa kamar an tambaya a ce suwaye masu tsoron Allah sai ce allazina yunfiquna fis sarai wad dara wanda suke ciyar da dukiyar su fis sarai wad dara lokacin da suke ake cikin dadi ko lokacin da ake cikin wahala wal kadhibina al ghayza masu gintse fushi wal afina anin nasi masu yafiya ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana son masu kyautatawa saboda haka Allah ta'ala ya sifanta su da waɗannan sifofi yunfiquna fis sarai wad dara ciyar da dukiyar su a kowane yanayi sannan gintse fushi da rashin bin abinda zuciya take karantawa mutun yayin da ya fushi sannan kuma masu afuwa ga mutane idan an musu ba daidai ba su kance sun yafi sannan kuma su masu kyautatawa mutane shi ce Allah wallahu yuhibbul muhsinin to kaga waɗannan dabi'u duka halaye ne masu kyau kuma Allah ta'ala ya sifanta masu tsoron Allah da shi ashe kaga masu tsoron Allah su ne waɗanda suka sifantu da halaye masu kyau hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun zo daban-daban wadanda suke tabbatar da falalar mutun ya sifantu da dabi'u da halaye masu kyau daga ciki akwai hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad suka rawaito hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wato wanda yafi kowa kamala cikin mu'minai wajen imanin sa shine wanda yafi kyawawan dabi'u wato kyawawan dabi'u suna daga cikin abin da suke nuna kamalar imanin bawa wanda yafi kowa kamala imanin sa shine wanda yafi kowa kyawawan dabi'u akwai hadisin Sharik ibn Usama wanda shi ma Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad su rawaito shi wanda sahabbai suka ce ya Rasulullahi ma afdalu ma utiyal mar'ul muslim ma afdalu ma utiyal mar'ul muslim menene mafificin abinda Allah ta'ala yayi wa musulmi kyauta da shi wato wace dabi'a ce da tafi ko wace dabi'a da Allah ta'ala zai ba wa musulmi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khuluqul hasan wato kyawawan dabi'u kyawawan halaye babu abinda ya kai su saboda haka idan mutum ya kyautata halinsa to babu shakka wannan yana nuna ya samu wannan kyauta mafi girma da Allah ta'ala yake yi wa bayinsa musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa idan bawa ya kyautata alakarsa da Ubangiji, ya kyautata alakarsa da bayin Allah, ya kyautata musu, ya yi haƙuri akan duk abin da suke yi masa, wato zai gani daga wajensu na cutarwa, ya yi haƙuri saboda ya ga ja hankalinsu zuwa ga hanyar Allah, to wannan zai samu martaba da daraja ta mutumin da yake mai azumi, mai yawan azumin nafila, mai yawan qiyamul layli, wanda ya damu da haƙƙin Allah damuwa ta sosai. Akwai hadisi da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajati as-sa'im al-qa'im, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajati as-sa'im al-qa'im, al-mu'min yakan iya riskar daraja da martaba ta mutumin da yake azumin nafilu yake qiyamul layli, mu'min yakan iya riskar wannan darajojin na wannan mutum ta hanyar kyawun halayensa. To mutum kyautata halinsa, to zai Allah ta'ala zai iya kai shi matsayin mutumin da kullun yake azumin nafila sannan kuma yake yawan qiyamul layli. Ibn Hibban a cikin sahihin littafinsa ya fitar da hadisi da kikkiawar salsala daga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah, qalu bala, qala ahsanukum khuluqan, yace bana ba ku labarin wanda suka fi soyuwa a gurin Allah cikin ku ba, sannan suka fi kusanci da ni a majalisi ranar kiyama, wato suka fi kusa da ni a majalisi a ranar alkiyama, sabai suka ce muna so. Nabi ce ahsanukum khuluqan, wanda yafi kowa kyautata halayyarsa. Haka da hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud, hadisin Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu, wato na lamince wani gida a aljanna, a can aljanna ta koli, amma ga wanda ya kyautata halayensa. To kaga wannan yana nuna irin daraja da martaba da falala da bawa zai samu a ranar gobe kiyama a dalilin kyawawan halayensa. Saboda ka kyautata hali yana daga cikin abin da yake bawa mutum matsayi a gurin Allah ta'ala, yake sai imanin sai ya cika ya zama kamili a gurin Ubangiji ta'ala. Allah ya samu dace.
Da fatan masu sauraro za a yi ci gaba da aiki da irin nasihohin da malam ke yi a kodayaushe. Allah ya sa mu dace. Tambaya ta farko ta fito daga Ishaq Suhair, ya ce malam mutum ne azumin kafara ya kama shi, kafin ya fara sai ya kamu da rashin lafiya har ya rasu, shin za a yi masa wannan azumin ne ko kuwa?
Akwai hadisi da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahihaini, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, wanda ya mutu ana bin shi azumi, waliyuhu wanda yake majibincin al'amarinsa, to wanda yake makusancinsa sai ya yi masa azumi a madadinsa. To malamai wasu sun dauki wannan hadisi akan yana nufin azumin da yake ba na farilla ba, wato ba azumin farilla ba, azumin da yake bin shi bashi kamar yayi bakance cewa zai yi azumi kaza, in Allah ya mishi kaza ko ya bashi kaza ko ya raba shi da wani abu da yake damun shi, zai yi azumin wasu kwanaki da yanka, to sai mutu bai yi ba. To shine anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin nan makusantansa za su yi masa azumi a madadinsa. A wasu ruwayoyin hadisi Abdullahi dan Abbas da wata mata take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifiyata ta yi bakancan za ta yi azumi kuma Allah ya karbi ranta ba ta yi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce ana bin mahaifiyarki bashi za ki biya, ta ce kware za ta biya, ta ce fa dainullahi ahqqu bil wafa, to ai bashin da Allah yake bin mutum shi ya kamata a biya, shi yafi cancanta a biya sama da kowane bashi. Saboda haka ya nuna mata ta biya bashin wannan bakacin da mahaifiyarta ta yi. Akwai ruwayar da a cikin sunan Nasa'i wanda namiji ne ya yi wannan tambaya, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi bashin Allah shi yafi cancanta a biya. to idan muka dauki wannan a matsayin muka dauki azumin kafara a matsayin bashi ne da yake kan shi wancan bawan Allah kafara nan bashi ne da yake kansa to sai mu ce a biya masa sai mu ce a biya masa duk da akwai wasu malaman da suke ganin ba za a biya masa ba za a yi wannan bashi saboda bai samu ikon yi ba Allah bai bashi bai ara masa ranar lokacin da zai yi ba shi ya karbi ransa don haka Ubangiji ta'ala zai iya masa ta'amuli da falalarsa da ludufinsa tunda shi ba wai kin yi yayi ba damar yin ne bai samu ba don haka Allah zai iya masa mu'amala da ludufinsa saboda haka in har an samu waɗanda suka yi masa din babu komai in ko ba a samu ba to ana masa fatan Allah ta'ala ya mu'amalance shi da ludufinsa ya kankare masa abin da yake kansa na bashi
Sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam idan musulmi baya sallah kuma daga baya sai ya tuba ya koma sallar shin zai rama na baya da bai yi ba ko kuma
to jumhurin malamai abinda suke cewa zai rama suna cewa zai rama tunda ya bari da gangan bai yi ba amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan mutum ya bar sallah da gangan ba dalili ba wani sababi ba wani uzuri haka kawai shi dan ya riya masa cewa ya daina sallah ko ya bar sallah ta wuce lokacin ta wuce yaki to wasu malamai suna ganin cewa wannan babu wani dalilin da ake da shi a alqur'ani ko a sunna wanda yake nuna cewa wajibi ya rama wannan sallar suka ce saboda Allah ta'ala ya sa wa sallar nan lokacin da take farawa da lokacin da take karewa sai inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah wani wajibi ne wani farali ne na wajibi akan mu'minai mai lokaci saboda haka ubangiji ya ce ya sa wa abin lokaci suka ce to kamar yanda bai halatta haka kawai mutum ba wani dalili na shari'a yayi sallah kafin lokacin ta ba bai halatta mutum haka kawai ba wani dalili na shari'a ba inda aka halatta masa yayi sallah kafin lokacin ta sai kuma yazo yayi kafin lokacin suka ce to yadda ba za a karba ba in yayi kafin lokacin ta to haka nan ya kamata a ki karba in yayi bayan lokacin ta saboda dukkan su babu bambanci kowanne yayi ta bayan lokacin ta ya fita suka ce to haka nan zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fata salatul asr fa ka'annama wutira ahlihi wa malihi wanda duk ya bari sallar asr ta tsire mishi wato lokacin ta ya fita bai yi ba to kamar ya asara dukiyarsa da iyalansa suka ce to idan har zai iya dawowa yayi ta daga baya a karba to kaga ashe ba za ta yi ta tsire masa ba ta zan ba ta tsire masa din ba tare da cewa nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so nuna ma mutane muhimmancin sallar asar a lokacin ta idan har mutum ya bari ta tafi to kamar yayi asarar dukiyarsa ne gaba daya yayi asarar iyalansa duka ya rasa su saboda haka wannan hadisi ya nuna asarar tana tabbata ga mutum in har lokacin ya wuce to in har an yadda a dawo a yi ta a karba to suka ce kaga anan abinda aka faɗa ba zai tabbata ba kenan sannan suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yayi bacci man nama an salati aw nasiya falyusalliha idza zakaraha fadhalika kafaratuhu mutuban da duk yayi bacci ko ya manta bai salla ba wato yayi bacci har lokacin salla zo ya wuce bai sani ba ko kuma wani abu na mantuwa ya same shi lokacin salla ya wuce bai kula ba to falyusalliha idza zakaraha nabi shi to yayi salla idan ya tuna da zarar ya tuna ko ya tashi daga bacci to ya sallace ta wannan shine lokacin ta nabi ya ce to ko wannan ita ce kafarasa suka ce to wannan mai uzuri kenan mutumin da yake da uzuri a shari'ance bacci uzuri ne a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mutane uku ana dauki alƙalami na rubuta musu lada ko alhaki da kansu daga ciki yace anan na'im hatta yastayqiz ana dauke alkalami daga kan mai bacci har sai ya farka sannan mantuwa ita ma uzuri ne rabbana la tu'akhidhna in nasina saboda ka mutumin da ya manta shi ma yana da uzuri ubangiji ba zai kama shi da mantuwa ba to suka ce waɗannan masu uzuri ne da shari'a ta yadda suna da uzuri suna da hanzari sai aka ce idan suka samu wannan uzuri sallah ta wuce su to dama ɗaya suke da su shine da zarar sun tuna wannan shine lokacin da aka ara musu su saki sallah wato saboda su an yi la'akari da uzurin su aka ce kuma wannan ita shine kafarar su to suka ce idan kai zo ka dauki mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan ba dalili ka sashi cikin waɗannan to anan ba a samu kiyasi wanda ya dace ba kiyasin anan bai samu bai zama kiyasi ne mustaqim ba domin kai kiyasin wanda ba shi da uzuri mai laifi da wanda yake mara laifi mai uzuri domin mutumin da yayi bacci ko ya manta wanda yana da uzuri kuma ba a rubuta masa laifi akan abin da yayi shi sai aka ce ga lokacin da zai rama sai ka ce to wanda ma yayi mai ya zama mai laifi ne ba shi da uzuri shi ma a sashi cikin waɗannan shi ma ya rama sai ce to kaga anan kai kiyasi ma alfarik alqiyasu ma alfarik babu wanda zai karbe shi sannan suka ce da a baka dama ka saki sallah wannan ba wai uquba akai maka ba alfarma ce akai maka duk abin da zaka samu na duk aikin da zaka yi a karba to alfarma ce akai maka inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin Allah yana karbar aiki daga masu tsoron Allah to in Allah ya karba aikin ka yana kana cikin masu tsoron Allah dan haka in har kai aiki a karba to alfarma akai maka dan haka su waɗancan biyu da yake suna da uzuri a shari'ance sai aka ce ba damuwa a ƙara ba su wani lokacin su yi a karba to kuma wani zai ce shi ba wannan a karba to anan kaga kamar yayi masa hanzari shi ma tare da cewa ba shi da hanzari a shari'a sannan ba uquba bace bare a ce tunda aka yi wa waɗancan uquba shi ma a yi masa uquba dan kiyasin ba kiyasi ne na uquba ba kiyasi ne na karramawa na girmamawa na yi wa mutum alfarma na sa shi cikin tawagar matsuwar Allah da ake karba ayyukansu to waɗancan sun cancanta a yi musu alfarma saboda suna da uzuri wannan kuma da ya ƙi da gangan bai cancanci alfarma ba saboda ba shi da uzuri saboda haka kiyasin ba na uquba ba ne dan wasu suna kallon abu kamar uquba ce wani sai ya ce to wanda ma ya bacci an ce sai ya rama to ina ga wanda yake shi da gangan ya ai shi ya kamata ma a ce sai ya rama to al'amarin kaga in ka kalle shi ta haka sai kaga ashe ka dauki sallar uquba ce wato tunda aka yi ma wannan uqubar sai yayi sallah shi ma na masa uquba tare da cewa sallah hutu ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan abubuwa sun dame shi yakan gaggawa zuwa ga sallah kamar yadda zuwa hadisi kana idza hazabahu amrun fazi'a ila sallah in abu ya dame shi sai ya tafi kamashi ya shiga sallah lokaci yace arihna bis salati ya bilal samu mana hutu ta hanyar sallah ya bilal to aje a kira sallah dan mu shiga sallah mu samu mu huta zuciyar mu ta huta shiga ga sallah ba uquba bace yace istaino bis sabri was sala ku nemi taimako wurin ubangiji ko da biyan bukatar ku ta hanyar hakuri da sallah kaga sallah taimako ce saboda ka sallah ba uquba bace bare ka ce an yi ma wani uquba duk da ya manta duk da yana bacci to ya kamata wancan da ya bari a da gangan ayi masa uquba to wasu suna kallon abin ta wannan zawiyar wanda kuma ba ta haka ya kamata ka kalle shi ba ta wannan to wannan zawiyar ya kamata ka kalle abin ba to wannan jihar ya kamata ka kalle abin ba kalle abin ta cewa sallah din nan daukaka ce daraja ce a matsayi ne saboda haka mutumin da ya bari ya ki da gangan bai cancanci wannan matsayi ba bai cancanci wannan daukaka ba saboda haka yayi asara sai dai ta tuba ya nemi gafarar ubangiji Allah ta'ala ya yafe masa ya gafarta masa in ya ga dama domin wanda duk yayi wa Allah laifi to yana karkashin mashi'a in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya gafarta masa wannan ba yadda zaka yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi yana gafarta abinda bai kai shirka ba amma ga wanda ya ga dama saboda haka wanda ya bar sallah da gangan har ta wuce shi to wannan ya shiga cikin mashi'ar ubangiji saboda kai ta neman gafara subhanallahi suka ce yawai ta sallar ta dawi ba a ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abinda za a yi wa bayi hisabi a kansa cikin ayyuka shine sallah idan an ga ta cika shikenan sauran abubuwa ma duk sai ga sun kyau in kuma sallah ta samu gibi sai Allah ya ce ku duba cikin ayyukan bayan yana da nafilfilu wanda zai cike masa gibin wannan farillar da ya bari to aka bincika aka samu sai a cike masa da shi shi kaga nafilfilu suna iya ciki gurbin abinda aka samu tangarda a kansa na farilla saboda kai cika yawaita istighfari da neman tuba ga Allah yawaita nafilfilu wataƙila Allah ta'ala ya yafe masa ya karɓi tubansa kuma waɗannan nafilfilu da zai yawaita yi su zama sun ciki masa gibin abinda ya bari a baya na sallolin farilla da suke kansa wannan magana tana da ƙarfi shi magana irin su Izzuddin ibn Abdussalam ibn Taymiya ibn Hazm gabaninsa da wasu daga cikin malamai wanda sun ambaci haka
na'am sai tambayar da take cewa malam ina so a yi min ƙarin bayani akan cewa mai taimama ba zai yi tafiya da ita ba sai dai yayi a bakin masallaci ko a kusa da abin sallar sa kuma wai ba za a yi sallar farilla biyu da taimama daya ba
to abinda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin suratul maida shine idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda wa ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum wato ubangiji ta'ala a cikin wannan aya ya gaya wa mu'minai ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai in kun tashi za ku yi sallah wato lokacin da kuka tashi za ku je sallah alhalin kuna da kari to ku yi alwala shine sai aka fadi yadda ake alwala faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq har zuwa karshen wa arjulakum ila alka'bayn aka fadi yadda za ka yi alwala cikakkiya to idan kuka in kuka samu abin nan ruwa ku yi alwala in kuntum marda wa ala safarin ko kuna in kun zan marasa lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ga'id ko wannan ku yaje ya gama biyan ya gama bayan gari ya dawo walam tajidu ma'an ba kuma ku samu ruwa ba ko kun samu ruwa amma rashin lafiya ta hana ku ku yi amfani da shi walam tajidu ma'an sai ce fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku nufi doran kasa mai tsarki ku yi taimama to sai ubangiji ta'ala sai ya sanya taimama a madadin alwala to idan aka samu uzurin da zai hana ai amfani da ruwa to ga abin da za a yi shine ai taimama taimama sai ta zama madadin alwala al mubdal ya'khudhu al ahkamu al mubdal minhu wannan ita ce kaida idan aka kawo wani abu ya kofi ya zama makofin wani abu to sai dauka hukunci hukuncin sa duka hukunci hukuncin sa zai dauka sauraka abin da yake kariya abin da ake da alwala ana yin shi da taimama abinda yake kariya abinda yake kariya alwala shi yake kariya taimama kari kuma da samun ruwa ko samun damar amfani da shi wato in aka samu ruwa ko aka samu damar amfani da shi to rashin lafiyar da take damun mutum ta kau ya samu sauki to wannan yana daga cikin abinda zai sa taimama kuma ta zo karshe saboda in aka zo sallah ta gaba mutum sai ya alwala saboda yanzu ya samu ruwa ba zai ce sai yayi rihi ba ko sai yayi bawali ko sai yayi ga'idi ko bacci sannan zai alwala mutukar dai ya samu ruwa da ya rasa to shikenan sai abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sa'idu at-tayyib wudu'u al-mu'min wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idha wajadahu falyattaqillaha wa limussanna bishrata Allah yace wato doran kasa mai tsarki gurin alwalar mu'mini ne Annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi wadu al-mu'min wato abin alwalar mu'mini ne koda kuwa ya zauna shekara 10 bai da ruwa to wannan shine alwalar sa da ranar ya samu ruwa to yayi kokari ya ji tsoron Allah ya sha ya yi amfani da ruwan nan wato ya shafa ruwan nan a jikin sa kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa as-sa'idu at-tayyib wudu ne abin alwala ne wato daidai yake da ruwan da kai alwala da shi koda zaka zauna shekara 10 kana amfani da shi in dai baka samu ruwa to shine a matsayin alwalar taka don haka magana mafi inganci shine duk abin da yake kariya alwala shi yake kariya taimama kari da samun ruwa ko samun ikon amfani da shi idan ba a samu wannan mutum yayi taimama bai samu ruwa ba kuma bai fitar da rihi ba bai gaidi bai komai ba to zai ci gaba da amfani da ita saboda haka tana wasu abinda suke cewa ta taimama tana halatta kawai yin abin nan ne amma ba ta dauki kari tana mubih ce ba rafi'un lil hadath bane mubihun ne lil ibada walis salah walaysa rafi'an lil hadath wannan falsafa da suka ita yasa ta suka ce kowace ibada sai kai mata taimama wanda kuma gaskiya babu abinda yake nuna gaskiyar wannan abinda suke fada din wancan hadisi yana nuna sabanin abin da suka faɗa don haka idan dai mutum zai yi taimama to zai iya yin salloli da su mutukar dai bai yi abin da zai warware masa alwala ba in yi abin da zai warware masa alwala to taimama sai ta warware
sai tambaya da take cewa ai mun ƙarin bayani kan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sayyidina Umar ya karɓo zakka Abbas bai biya ba sai wai Annabi ya ce tana kansa
tana kan wa annabin ko kan shi Abbas. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahihain, akwai shi a Muslim, akwai shi a Bukhari, akwai shi kuma a wasu littafai na sunna. Yadda hadisin yake, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Umar ya je ya karbo zakka a gurin wasu mutane guda uku, akwai Ibnu Jamili shi sai ya hana, shi ma sai ya hana da shi da Khalid bin Walid da Al-Abbas. Yadda hadisin yake, فمنعها عمر ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب سيزو جاء النبي صلى الله عليه وسلم تواجي اما ودن متاني اكو سن هنا سباي ده زكا سي النبي صلى الله عليه وسلم تشو اما ابن جميل فما ينقم الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا ولقد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله وأدراءه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي فهي علي رواية مسلم فهي علي ومثلها رواية البخاري فهي عليه ومثلها ألا تعلم أو ألا تعلم أن العمة anna ammar rajul sunu abi haka hadisin yake wato annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je gurin wadannan mutane uku suka hana ibnu jamil da khalid da al-abbas umar yazo ya gaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi dai ibnu jamil ba komai ne yake yi ba na rashin kyautawa illa Allah ya mada yana fakiri Allah ya wadata shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi ibnu jamil munafiki ne وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله كما عند الله يفعل أشكر سيخوفين سورة التوبة سورة كسو كوي أبدا سكي نرشن كيو تعدن كوي دان دا باسو دشي ألا يباسو لأكا ونما غنا سيتنون تواشي ابن جميل منافكيني شي يسا بذي باك زكا السماء سي أما خالد فإنكم تظلمون خالدا ce amma Khalid ibn al-Walid da kuke ganin kamar ya hana zakkarsa, nabi ce ba hana zakkai ba, kuna dai zalunta sani, ba ku san cewa silkensa da makamansa na yaki duk ya aje su ya bada su waqafi fi sabilillah ba, ai duke da kuke kamar yana da ita ba ya duk ya bada ita fi sabilillah, daman silke ne da shi da makamai na yaki, to waɗannan duka gaba ɗaya ya ce ya bada su fi sabilillah, kaga ba kuma maganar aje a karbi zakka a gurin su, tuna bai da abin da zaka bada zakka, don haka zalunta su kuke. Sai ce to amma Abbas fa hiya alayya wa mithluha arwaya Muslim riwayar Warqa, amma arwayar Bukhari arwaya Muslim sai ce fa hiya alayya wa mithluha, to tana kaina da kwatankwacinta. Arwayar Bukhari sai yace fahiya alaihi wa mithluha, tana kansa da kwatankwacinta. To anan malamai, wasu malamai suna cewa ruwayar Bukhari ita ce daidai, ruwayar Muslim shadza ce, ruwaya ce wacce take akwai kuskure a ciki, domin fahiya alaihi wa mithluha wanda ita ce ya ce kaina, abinda ya ce a kansa take da kwatankwacinta. Malamai suka ce abinda ake nufi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta karbar zakkarsa ce, wato akwai lokacin da baffansa shi Al-Abbas din yace zai bada zakkarsa ta shekara biyu kafin lokacin ya bada zakkar ta shekara biyu, kaga idan shekara ta zagayo shi yake bi ba shi ake bi ba. To wasu malamai suka ce shi ne ma'anar ruwayar Muslim din fa hiya alayya wa mithluha, wato akwai ya riga ya kawo tashi har ma da ƙari, wato da wata zakkar ta shekara ta gaba. Wasu wannan kuma fa hiya alayhi wa mithluha, kamar an jinkirta masa kenan, a da can ya bada ta shekara bi kafin lokaci, yanzu kuma ya dan nemi a daga masa kafa, amma zai bayar duka, annabi ya daga masa kafa saboda wancan abin da yana baya, shine fa hiya alayhi wa mithluha, amma ba wai annabi ya dauke zakkar ya ce ni zan biya ba, wannan ba haka ake nufi ba. Saboda haka in ma dai ana nufin ya riga ya biya ta shekara biyu, saboda haka babu buƙatar yanzu a je a ce a karɓi zakka a gunsa, dama shi yake bin mu ma, kamar annabi ya ce fa hiya alayya, shi yake ma bi na zakka don ya bani ta shekara biyu, don akwai hadisin da ya tabbata cewa ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai gaggauta bada zakkarsa kafin lokacin ta shekara biyu. Annabi ya ce to ba kun mai kawo kaga zan je kuma karba abun sa ba zai bayar ba, ce ya riga ya bayar. Haka za a zo a gaya ce ya ce ba zai bayar ba. Annabi ya ce eh daman akwai shi tashi tana buna, akwai ya bayar kuma ya kuma karawa, ko kuma a wannan shekarar ya nemi a bashi a jinkirta masa zai hada da ta shekara ta gaba ya bayar, shine fahiya alaihi wa mithluha, kamar riwayar Bukhari kenan. Saboda hadisin ba wai yana nufin cewa shi Annabi ya ce na dauke masa zakka, wani ba dauke wani zakka ba, cewa ina dauke masa zakkarsa ba, yana nufin zakkarsa tana nan wajen mu mun karba. Wannan shine hadisin watakila da yake tambaya.
Na'am, sai tambayar Ibrahim Z Adam yace ina son ƙarin bayani game da ayoyin da suka yi magana akan mas'alar korar shaydan daga aljanna da kuma fitar da Annabi Adam da Hawwa'u daga cikin aljannar, gashi an ce idan an shiga aljanna kuma ba a fitowa.
To na san dai ba wai yana nufin mai masa tafsirin ayoyin duka ba, da shigar Annabi Adam da meye a cikin aljanna da har aka fito da shi, wannan duk ya san da wannan. Al-Qur'ani ya faɗi wannan gurare daban-daban, suratul Baqara, suratul A'raf, suratul Taha, gurare daban-daban Allah Ta'ala ya bada labarin shigar Annabi Adam aljanna shi da Hawwa bayan halittar su da kuma fito da su sauko da su ƙasa. Qulna habita minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Ubangiji ya ba su umarni cewa su fito daga baya aka sauko su zuwa ƙasa. To magana da yake so yayi cewa to akai aka fito da su bayan an ce in an shiga aljanna ba a fita, cewa in an shiga aljanna ba a fita, wannan wani hukunci ne da yazo daga baya bayan Allah Ta'ala ya shaukar da dan Adam. Ba inda zaka ci cewa Allah Ta'ala ya ce tunda ya halicci aljanna ya ce in an shiga ba za a fita ba, wannan babu. Amma daga baya an ce duk dan aljannan da ya samu shiga aljanna ya shiga. Saboda haka kaga ashe kenan nan gaba kuncin yake, nan duk gaba duk wanda ya shiga aljanna to ba magana kuma a koro shi daga aljanna. Amma farkon halittar aljanna ko farkon halittar Annabi Adam, ba inda Allah ya ce Annabi Adam in ka shiga aljanna ba za ka fita ba. Babu inda aka da wannan sigar shedan ya shigo wa Annabi Adam cewa hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, nuna maka bishiyar da zaka cika dawwama ka samu mulkin da ba zai tsufa ba, ba zai kare ba. To kaga da a ce Allah ya ga Annabi Adam in ka shiga har abada ba za ka fito ba, to shedan kuma ba ya da abinda zai zo masa wasuwasi da shi, yace in nuna maka abinda idan ka ci zaka dawwama ba zaka fito ba. Da a ce Allah ya ga Annabi Adam cewa in ka shiga zaka dawwama, to kaga me kuma shedan zai zo ya ga masa wannan, har a ce ya hore masa kunni ya ce in ka ci wannan zaka dawwama. Shi to ai da ma Allah ya ce zan dawwama kuma ya ce ka in ci wannan, kaga abinda zaka yi mun abinda shedan zai yi tarko da shi ba zai samu ba. Saboda ka cewa in sun shiga ba za su fito ba, wannan magana ce da Allah Ta'ala ya faɗa daga baya cewa in an shiga ba za a fita ba, za a shiga khalidina fiha abada, za a shiga a dawwama cikin ta har abada. Babu maganar a fito da mutum kuma bayan an shigar da shi aljanna saboda a ce yayi laifi, ba magana kuma ayi laifi. An gama jarraba mutum a duniya ya ci jarabawa, in ya shiga can kuma babu sauran wata jarabawa, can gida ne na ni'ima har dindindin. Akwai maganganu na wasu marubuta da suka yi ta yi cewa aljannar da Adam ya shiga ita ce aljannar da zamu shiga, ko wata aljannar ce daban Allah ya halitta ya sa shi a ciki ba wacce Allah Ta'ala ya yi za a shigar da mu ba. To wannan maganganu ne Ibn Qayyim ya kawo su a cikin littafinsa Mustahu Daris Sa'ada, malamai sun yi tattauna da yawa akan ta. Amma dai mu abinda muka sani Allah bai rarrabe mana tsakanin aljannar da ya saukar da Adamu a cikinta ba, da kuma aljannar da mu'minai za su shiga bayan tashin alkiyama. Allah bai nuna mana bambanci ba, hakanan hadisai ba su nuna mana bambanci tsakanin waɗannan da wannan ba. Saboda haka mu a gurin mu ita ce dai aljanna da Allah ya yi halitta, kuma da macen akwai ta ya halicce ta, wa'idda lil muttaqin, da mace ya yi ta dan ya sa masu tsoron Allah a ciki. Saboda haka tana nan, Annabi Adam ya shiga, Allah ya fito da shi don ya jarraba shi kuma ya cika abinda Allah Ta'ala ya nufi na aje dan Adam a doran ƙasa domin ya yi bauta. Da macen farko haka Allah ya tsara cewa wa'idda qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون تم فرقوا من الله يزعلك دنيا يتي زي سوكدة أن أدم يزم شيني حليفة واند زي ما يقول من واند زي زونا دوران قصاي يرايتا saboda kaga ashe tun daga lokacin mun fahimci cewa shigar annabi adam aljanna shiga ce wacce take ta dan lokaci dan a nuna masa waye makiyinsa in ya zo duniya waye makiyinsa wannan shine hikimar shigar da shi aljanna shedan kuma ya fito da shi ta hanyar sa shi ya ci itaciya a sa a kawo shi wannan kasar da Allah ta'ala ce zai kawo dan adam ya aje tun kafin halittar adam Allah ya ga mala'iku cewa zai aje dan adam shi kaga tun farko ma can Allah bai yi da niyyar Adam in ya shiga aljanna ba zai fito ba tunda ya ce zai halicce shi zai aje shi a doran kasa don haka shigar shi aljanna wani abu ne wanda yake na jarrabawa dan kuma anan Ubangiji ta'ala ya nuna masa makiyinsa babba da shi da ƴaƴansa ya bani Adam la yaftinannakum shaytan kama akhraja abawakum min aljanna yanzu anhu mali basahuma Allah ce ya ku ƴaƴan Adam kada shaytan ya fitine ku kamar yanda ya fito da iyayenku ma Adamu da Hawwa daga aljanna kaga anan Ubangiji yayi wannan ne a shaydan ya nuna wa Adam da Hawwa da ƴaƴansu babban makiyansu innahu adu innahu lakuma aduwwun mubin shi babban maki ne gare ku saboda haka wannan ita ce hikimar shigarsa da fitarsa amma har a tsaye ana ta jayayya cewa wace aljanna ce ita ce wannan aljannar ita ce wata aljanna ce daban Allah ya yi ta daban a ƙasa mu abinda muka sani dai Allah ce zai aje dan Adam a cikin aljanna a kadoran ƙasa saka shigar sa aljanna kamar wata hanya ce ta shiga daga nan kuma Allah ta'ala ya sauko da shi kaga cewa eh bai za ku sauko wani ya nuna aljanna a sama take ba a ƙasa ba inda a ƙasa take kaga ba za ce ku sauko ba abinda yake can sama shi yake cewa ku sauko amma cewa da aka yi Adamu da Hawwa'u su sauko ya nuna cewa aljanna ce dai ta sama wacce Allah ta'ala ya tanade ta domin mu'mini.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta a yi jam'i sau biyu a masallaci guda?
To wannan magana ce da malamai suka yi ta dogon muhawara akan ta. A gurin Imam Malik da Imam Shafi'i suna ganin idan abin nan masallacin da yake da limami ratibi ko limamai ratibai don ana iya samun limamai ratibai sai samun limami ratibi kwaya daya wato wanda yake sallolin biyar duka ko limamai ratibai a ce ga wanda suke sallah azhar al'asr magriba ga kuma wani shi kuma yana sallar abin nan ko isha'i ko magriba isha'i asuba wato ana samun ratibi daya ko biyu ko ma sama da haka amma dai waɗannan su aka sani su suke sallar ko da yaushe. To in masallaci yana limami ratibi kuma ana sallolin nan biyar a cikinsa ba musalla ba ne ko kuma masallaci irin na kasuwa wanda in ana cin kasuwa a yi salla ba cin kasuwa kuma a rufe yake wannan ba shi yake magana ba wanda yake da limami tsayayye kuma ana salloli biyar a ciki. To in an yi sallar jam'i an gama shin ya halatta wasu su ma su zo su yi sallar jam'i a cikinsa ko ko bai halatta ba? To malamai sun ta tattauna muhawara da ra'ayyuka daban-daban akan matsalar tunda dadewa ba wai yanzu ba tunda dadewa yanzu sai dai malamai su gaji abinda malaman farko suka yi ko suka faɗa dangane da matsalar. Imam Malik da Shafi'i su suna ganin cewa in har an yi jam'i an gama masallacin da yake da limami ratibi ake khamsu salawat a ciki aka yi sallar jam'i aka gama to makruhi ne kuma wani ya zo da sanasa jam'i suna ga magabata ba haka suke ba kamar da Imam Shafi'i a cikin littafin sa al-Umm yake faɗa cewa shiya da suke waɗanda suke magabata ba haka suke ba in an yi sallar jam'i aka gama to ba sa zuwa su dasa wani jam'i din ko dai su sallar su kadai ko kuma in har za su yi jam'i to su bar wani su tafi wani masallacin wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i wanda wasu daga cikin malamai suka karfafa ra'ayin nan nashi da shi da Imam Malik suke ganin hikimar sallar jam'i daman shine tattara mutane guri guda su yi sallah don su fahimci junansu su matso kusa da junansu to da zarar aka ce za a samu jam'i 1 2 3 a lokaci daya a masallaci daya to wannan tattara mutanen guri guda an ruguza shi wannan hikimar an ruguza ta tunda za a samu first batch second batch third batch wannan batch din su zo su yi tafi wasu zo su zo su zo su kenan sai ayayya ga sai aiwa al'umma din ko aiwa jama'ar da za ta yi sallah a masallacin a yaga wanda ko mun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa sallar mutum biyu a sallar mutum biyu ta fita mutum daya ta mutum uku ta fita mutum biyu wato duk sanda jami'i ya zama ne ya tattari jama'a da yawa to yafi lada sama da wanda yake kasa da haka to she kaga ita kanta jama'a din a taru wuri guda a dunkule ayi lokaci guda yana da hikima bayan hikimar ku matsu juna ku san juna ku ƙara dinkewa ku zama abu guda sannan kuma akwai hikima ta ku samu lada gwaggwaba mai yawa sabanin idan aka ce ana iya yi wa jami'in a daddatsa shi wannan zo su yi tafi wadannan zo su yi tafi sannan abu na uku suka ce har ila yau idan aka kula ana buƙatar wato gaggawa wajen karba ansawa mai kiran sallarsa to a karba mai kiran sallah hayya ala salah hayya ala falah to idan ya zama nan ni a gidana na san cewa in na rasa baci na farko ai akwai sakan baci to ba lalle ne in fito dan naji ana kikama ba sai in kwanciya ta in ce ai akwai zan riski sakan baci ko ma in ce zan riski sakan baci to kaga abinda ake so na gaggauto zuwa ga sallah din wannan hayya ala salah hayya ala falah din a rushe ta sannan ana iya samun wata damar ba za ta kubuce maka ba ko mun jinkirin da kai ba ka kubuce maka ba to kaga nan ma an kashe wannan hikima da sannan abu na hudu suka ce idan akwai masu son su kawo baraka a cikin al'umma za su yi amfani da wannan sai su ki halarta sallah yayin da kowa ya halarta sai su daga baya su zo su tsulta su bayan an gama sai su tsulta su ba don kowa dan su bata wa liman su sa masa damuwa cewa ko ba su yadda bai iya sallah bane ko ba su yadda da sallarsa ba to sai wannan sai ya sa su a sami baraka a cikin al'umma domin tabbas si liman zai samu masu goya masa baya shi ma wadancan su ma za su samu masu goya masa baya shikenan sai a shiga rikici sai a shiga fada to da a ce babu wannan second batch din ko third batch to ba za a samu wannan barakan ma ba a bada hadin da damar ta ba idan har a zamanin sayyidina Umar ya tura gwamnan sa Kufa shine Sa'ad ibn Abi Waqqas shine Rabi'ul Islam wato akwai sanda ya zama shine Rubu'ul Islam wato shine mutun na hudu da ya shiga musulunci sannan kuma yana cikin al-asharatul mubashirin bil janna mutun ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas shine fatihul Iraq wal madain shine ya jagoranci bude kasar Iraki ya shigar da musulunci ya jagoranci karya kasar Faris abin kasar Farisa ana kiran shi Farisul Islam to mutun ne dai babba mai matsayi kwarai da gaskiya musulunci sayyidina Umar ya tura shi domin shine yayi plan din assasa kasar garin Kufa Sa'ad ibn Abi Waqqas yayi plan din assasa garin Kufa ya zama gari saboda sai ya sa shi gwamna tun shekara ta 14 har zuwa shekara tun shekara ta 17 har zuwa ta shekara ta 21 yana gwamna a Kufa to a irin wannan lokacin an samu wanda yazo ya suka yi ta kawo kuka a kansa suna sukansa cewa la yasiru bisariya wala yaqsimu bisawiya wala ya'dulu fil qadiya wala yuhsinu yusalli wato tuhuma iri cewa baya jagoran mayaka ana fita yaki jihadi baya raba ganima daidai wa daida yana san rai yana fifita wasu akan wasu an kawo masa shari'a ko alƙalanci baya adalci sannan bai iya sallah ba wannan shine mahallin shahi sannan bai iya sallah ba mutumin da shine na hudu a jerin wadanda suka shiga musulunci kuma wannan yazo ce bai iya sallah ba to hatta sa sayyida Umar ya kira shi yace gashi tuhumar da ake yi maka ya kake musu sallah ne wannan tambaya shugaba zai yi ta dan ƙara tabbatar da gaskiyar mutum ba wai dan yana shakkarsa ba sai shi a ka'ida na musulunci duk sanda aka kawo shugaba korafi kai ya ce wannan shi ba za ta yi ba kawai ya watsar da maganar a'a yayi bincike ko yaya ne ko da ya san cewa a sanin sa dai abin ba haka yake ba amma ba daidai ne shiru ba duk da ya san matsayin Sa'ad ibn Abi Waqqas sai da ya kira shi kuma yace ya yake musu sallah yace arkudu fil ulayaini wa akhifu wa ukhaffifu fi fil ukhrayaini ina tsawaitawa a raka'o'i biyu sannan ina sassauta karatu kuma a raka'o'i biyu na ƙarshe wato sallah mai raka'o'i hudu raka'o'i biyun farko in karanta Fatiha da sura raka'o'i biyu na ƙarshen karanta Fatiha shine in sassauta ta akan raka'o'i biyu farko yace kuma yadda naga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nake musallah yadda naga yana yi Annabi Umar yace zalika zaka zannu bika ya Aba Ishaq sai da man haka ni nake maka zato bana zaton cewa wai a ce baka iya sallah ba a shahid anan abinda zamu kula cewa yadda mutum kamar shi amma an samu wanda yace bai iya sallah ba to in har ji su waɗanda suke da wannan ra'ayi na cewa ba za a sake maimaita sallah ba inda har akwai irin wannan kofa to za su dasa ta su sallan ne shi wanda yake da wannan ra'ayin to zai kokarin yayi ta campaign yana propaganda yana nuna mutane ai bai iya sallah ba saboda daga nan shi ma sai tsiri tashi sallar da jama'a kaga daga nan an samu baraka to da ire-iren waɗannan dalilai wasu ke ganin cewa in an yi sallah a masallaci mai jami'i mai abin nan mai ra'ili ba mai ratibi ko limami ratibi in wasu suka zo to su sallar su kowa shi kadai kowa ya sallar sa shi kadai wannan shi yafi kamar yadda shi Imam Shafi yake faɗa wasu kuma suna ganin ba abin da zai hana a maimaita abin nan saboda an samu daga cikin tabi'a waɗanda sun maimaita sallar akwai bahasi da Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini a cikin littafinsa littafinsa fatawansa a cikin fatawansa yana da littafin fatawa a ciki yayi dogon bahasi akan mas'ala din shi yana ganin babu dalilin da zai sa a karhanta to da gaskiya na fi karkata zuwa ga ra'ayin mutanen farko saboda maslaha ta haɗin kan al'umma da kuma toshe kafar fitina da rarrabuwa a cikin al'umma musamman ma idan muka dubi maqasid din da suka sa a yi sallar jam'i din in aka bar kofar a bude to sallar abin nan din wannan maqasid din wannan manufofin da shari'a take so tabbatar za su samu matsala saboda haka nafi karfafa da wannan ra'ayi to amma da naga rubutun sa shi kuma da yayi fuskar kawo asar na tabi'ai waɗanda suke nuna cewa dan an maimaita sallah din ba a yi makaruhi ba saboda haka daga baya ne karkata zuwa ga wancan ra'ayi amma yana da kyau a duba guri da mahalli da irin yadda mutane suke kafin a saki linzamin abun haka sakaka saboda haka dan mutane sun zo sun yi sallar jabi saboda ba su samu sallah ba kuma ba wai da niyyar ko wata fitina ko wani abu ba su kai sallar jabi ina fatan ya zama babu matsala anan
na'am sai tambayar da take cewa wadda ta fito daga Samina Ali yace malam idan aka yi wa mutum haihuwa sai na je ganin jariri me ya kamata na karanta masa
addu'a kawai za ka yi masa ba wani karatu na musamman da aka ce a yi dan an je an samu jariri an je duba shi ko an maka haihuwa ko ka je ka ziyarci abin nan a wani dan uwanka abokinka ya nuna maka haihuwa da aka yi masa kawai addu'a za ka yi masa Allah ya raya shi Allah ya tsaye ba shi Allah ya sanya shi mai biyayya ne ga iyayensa Allah ya sa ya zama mai amfani ga al'ummar musulmi irin wannan addu'a za ka yi ko da yaranka kai kana jin larabci kai da larabci kana jin hausa kai da hausa in barbarci fulatanci duk yaran da kake je kai almuhim dai ka roƙa masa albarka duk inda yake Allah ya sa ya zama mai albarka ne amma babu wani abu ƙayyadajje da sunna ta ce ga abin hatta addu'a da ake faɗa in an yi haihuwa ba wai hadisi ne marfu'i ba hadisi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba barakallahu laka fil mawhib wa shakarta alwahib wa ruzikta birrahu wannan addu'a ce ta Al-Hasan al-Basri in an yi haihuwa yake faɗa amma ba wai hadisi ne marfu'i ba sun dauka kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace in an yi haihuwa ayi wannan addu'ar a Hasan al-Basri da yana yi akwai kuma Abul Aliya shi ma yana yin irin tashi wani ma kuma in yazo zai yi kamar abin da na faɗa da Hausa ita ma addu'a ce saboda haka ba wai lalle sai an yi wani amfani da wani lafazi ƙayyadajje ba tunda dai kawai ake so ka yi addu'a Allah ta'ala ya albarkaci abin da aka haifa ya sanya shi mai biyayya ne ga Allah da manzansa sannan mai biyayya ne ga iyayensa in kai haka shikenan ka yi masa addu'a
na'am to amma sauraro anan muka ka ƙarshen wannan shiri namu a yau na fito rahama don haka kafin mu karkare shirin za mu ƙara karanto masu sauraro lambobin wayar da za a iya samun mu domin aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato 0805782 0807 5780 0807 5780 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma a dandalin zumunta wato Facebook. Da haka a madadin Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo da kuma wanda ya sada mu da ku wato Bashir Sarki Abdul Qadir, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah.